demokradiya a yau. Cikin shirin za mu waiwayi kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya harzuka matasa da kuma rawar ƴan mata da ake a majalisar dattijan Najeriya. Jama'a masarun mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya a Birtaniya a lokacin wani shirin tambaya da amsoshi a gefen taron ƙasashe renon Ingila, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana game da matasan Najeriya. Magana da ta jefa shi cikin ruwan zafi da matasan.
We have a very young population. Our population is estimated conservatively to be 118 million.
Muna da akasarin al'ummar mu matasa. Ani kiyasin yawan mutanen mu na Najeriya kimanci mun kai mutum miliyan 180. Fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen matasa ne ƴan ƙasa da shekara 30.
A lot of them hadn't been to school and they are claiming, you know, that Nigeria has been an oil producing country, therefore they should sit and do nothing and get housing, healthcare, education free.
Yawancin su ba su yi makaranta ko karatu ba, suna cewa Najeriya na daga kasashe masu arzikin fetur, da haka za su rika zama ba tare da yin aikin komai ba, su rika samun gidaje, kiwon lafiya da ilimi kyauta. Amma bari in faɗa muku, kwanan nan minista na labaru an matsa masa lamba ya amsa tambaya kan cewa gwamnati mu ba ta komai, sai ya ce a gwada a ga ya Najeriya take gabanin 2015 da yadda take a yanzu.
And I think people were impressed with the answer. Security we have done quite well.
Ina ganin amsar ta gamsar ko ta burge jama'a. Mun yi abin kirki wajen lamuran tsaro da tattalin arziki, musamman ma mun yi abin kirki a ɓangaren noma. In ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron majalisar tattalin arziki ƙungiyar ƙasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a London.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ra'ayinsa dangane da kalaman na shugaba Muhammadu Buhari game da matasa.
To, a gurgujen ra'ayina shi ne irin fitar bakin nan ce da shugabanni suka yi jifa-jifa. Ya yi fitar baki ya faɗa abin da wata kila idan da halitta ne da shi kansa ba zai so ya faɗa ba. Domin wato mafiya yawan matasa suna da dara da kuɗin mai, suna zaune ba sa yin komai, suna son su samu gida kyauta, magani kyauta, makaranta kyauta. Wato da wurin da ya faɗa ɗin da kuma fitowar magana ta bakin sa a fahimta ta kuskure ne, domin wato in ma hakan take, mafiya yawan hakan suke. To magana za ta dawo a kan cewar ke mai shugabanni suka yi wanda ijo ne aka shiga wannan halin, kuma ne suke yi na a fita daga wannan halin, kuma yanzu shi ne ƙungiyoyin shugabanci a ƙasa. Saboda haka tambaya za ta dawo kansa, shin yanzu matasa suna da makarantu irin waɗanda su shugaba Muhammadu Buhari suka samu lokacin da suna tasowa? Suna da kafan samun ayyuka irin yanda lokacin su shugaba Muhammadu Buhari da suna tasowa suka samu? In ba ta samu, to wace rawa hukumomi suka taka wajen samun wannan canjin yanayin? Kuma yanzu ne suke yi wajen kauda wannan yanayin?
Ba ka gani watakila ana iya musu uzuri cewa suna hoɓasawa idan aka kwatanta da abin da ya faru kafin su zo?
Za a iya musu uzuri, amma wannan uzurin shi ma zai daɗa tabbatar da cewa an yi kuskure wajen yin wannan bayani. Domin a kusan lokaci ɗaya ya yi bayani ya yi alfahari da cewar an samu ci gaba wajen ɓangaren harkar noma. Kuma wannan ci gaban da aka samu matasan ne dai suka samar da shi, kuma ta hanya ta ƙwazo, babu wata alama ta cewar wasu injina aka shigo da su irin yanda ake yin noma a Najeriya, irin yanda ake yi a Turai.
To amma kuma ba a yi wa shugaban rashin fahimta ba, watakila da yake wasu suna gani kamar ya yi wa duk matasa kuɗin goro, alhali kuwa ya ce wasu daga cikinsu ne bai ce duk matasan Najeriya ba.
Babu shakka ba kuɗin goro ke ba, za a iya maka izinin cewar mafiya yawa ita ma'ana akwai waɗanda su ba haka suke ba to amma mafiya yawan nan har yanzu dai akwai nau'in kuskure a ce haka har yanzu mafiya yawa suna aiki tukuru wajen neman halaliyar su
eh kuke kallon abubuwa da suke wakana ne a majalisar dattijan nan musamman ma dai wajen dakatar da dan majalisa ana demokradiyya ne amma da zarar dan majalisa ya fati ya fito ya fadi ra'ayinsa sai a ce ya fadi wani abu da ke muzanta majalisa saboda ka an dakatar da shi na wa'adi kaza
yeah okay a fahimta ta abu biyu ne yake damun majalisar dattijan na daya wato sun afu akan burinsu na 2019 duk littafinsu a kan wa zai zama ne a 2019 wannan ya sa suna zubar da duk wani abu muhimmi a ƙasar su kasafin kuɗi ne su harkar naɗe-naɗen shugabanci ne su harkar samarwa da ƙasa wato tsare-tsare da dokoki waɗanda za su inganta shugabanci duk sun ajiye kullum tunaninsu 2019 wa zai zama ne wa zai rike kujera kaza wannan kuma sai zamana abu na biyu ya biyo baya duk wanda ya saba wannan tunanin nasu da shirye-shiryen nasu saboda dandazon tsofaffin gwamnoni da suka taho da wato wannan wato tarbiyyar ta gwamnonin Najeriya na cewar su kamar na shirika na rufi ke babu kawai duk abin da suka ce ba wanda yake mutawa saboda haka yanzu suna mamaki don me za su faɗi magana a majalisa wani ya musa saboda haka sai su dunan rasa dubancin kora da dakatarwa da horo da tsoratarwa da kuma wannan zai cutar da majalisa ta hanyoyi ɗayan biyu ko dai mutane ɗan majalisa wasu ɗan majalisa suna kallon abin da yake suna da ta cewa amma su ji tsoro su ja baki su shiru ko kuma ya haifar da irin abin da muka gani senata Umar Jeje ya yi shi kenan a ɗauki wata hanya wacce take ba ta doka da oda ba domin huce haushe kuma gaba ɗaya in ka tattara sai ka ce suna kashe kimar majalisa a matsayinta na wacce ta fi kamata ta zama wakiliyar al'umma a inda ya fi cancanta a yi muhawara sosai a inda ya fi cancanta ko mutum ɗaya ne da yadda da wani al'amari zai yi fi sai bayanin dalilin da isa bai yadda da shi ba sannan mafiya yawa sun yadda da shi ya haƙura amma dai ya faɗi dalilinsa.
Rashin fahimtar tsarin demokradiyya ne ya sa ake tafi da majalisar irin haka ɗaya kenan biyu kuma ai dattijai ne ke cikin wannan majalisa ya zamanto tsoron shi shugaban majalisar dattijan ne ake haka ba mai fitowa da lauyoyi a cikin wannan majalisa da sauransu amma baka jin mai fita ya ce abin nan da ake yi ba daidai ba ne daga cikinsu su tsawatar kansu da ba yara ƙanana ba ne.
Gaskiya ne ba na zaton rashin sani tsarin ne an sani sarai amma na fi zaton bukata ko son zuciya shine yake jagora a mafi yawan lokaci saboda haka duk abin da ya ci karo da wannan son zuciyar shi kenan sai ka ga an yi masa kama karya akan dole sai an samu biyan bukatar da aka zuciya kai ta riga ta tafi a kai kuma sun san majalisa tana da ikon tsara dokokin gudanar da al'amuranta na cikin gida
kuma dokoki da suka yi na cikin gidan nan sun yi karo da tsarin mulkin Najeriya
ai ba su yadda suna cin karo da tsarin mulkin Najeriya ba ai fassarar su gani suke yi wato su wanda suke daidai da tsarin mulkin Najeriya suke kuma mishkinar sun hana a ji ko ta a nemi fassara idan wani ya ga shi ta fahimtar ta bayi da cewar an ci karo da tsarin mulkin Najeriya da sun saka da aje kotu.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Likaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Dedone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.